'yan yankin na Hong Kong za su samu damar zama 'yan kasar Burtaniya bayan shekara biyar. Mai magana da yawun ministan harkokin kasar waje na China, Zhou Lijian, ya shaida wa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓan fasfo ɗin wannan tsari na Burtaniya ba, wanda ake wa laƙabi da BNO a taƙaice a matsayin takardar tafiya ko kuma shaidar tantance matafiya, inda ya ƙara da cewa ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata.
Madalla, an jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu fara da wannan rahoto, inda gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya sha alwashin rattaba hannu akan duk wani mahaluki da kotu ta yanke masa hukuncin kisa kan laifin yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan, wanda ya nuna damuwarsa akan yawaitar ayyukan satar mutane da karɓan kuɗaɗen fansa, ya kuma ce ayyukan ƙungiyoyin asiri na ci gaba da ƙuntatawa jama'ar jihar Plateau. Gajai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamna Lalong ya ce a watan Disamban bara ne ya rattaba hannu kan wata doka kan masu garkuwa da mutane masu mamayar ƙasa ko yanki ba tare da izini ba, da wasu ayyukan ta'addanci da majalisar dokokin jihar ta amince da shi.
By that law, anyone convicted of kidnapping in Plateau State will be sentenced to death.
Gwamna Lalong ya ce bisa wancan dokar ne duk wanda aka yanke masa hukuncin kisa kan laifin garkuwa da mutane a jihar Plateau zai sa hannu a aiwatar da dokar. Hajiya Hindatu Abdulkadir, wata tsohuwa mai shekaru fiye da 70, ta bayyana min irin azabar da ta sha a hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita.
Su suna can wurin kwanciyarsu ne, kuma ina nan haka. Sai muka ji wurabu. Sai suka tashi. Ashe ranar ne sun yi magana za a turo da kuɗi kenan. Amma dai abin ya zo ya razane mu, da ni da su gaba ɗaya abin ya razane mu.
Bindiga kenan ku kuma dai wani.
A'a, ku kan kamar naman daji ne. Da suka tashi sai su kowa ɗauki jakan shi. A cikin dutse nake kwana, cikin tsakuwa. Gudu kenan, ba mu san inda muke sa kanmu tsakanin ruwa da dutse.
Da kafa.
Kafa ka, in kika sa kafan ki ma kika san inda zai faɗa ba. Sai shiga cikin dutse in zare. In hawo mun taka, in taka kamar abin nan sai in yi ba sai in faɗi ba. Dai hadde hadde. Suka kai inda matsayi ya tsaya wani sunkurin daji shi kuma mara gani. Ba inda kike ganin kowa ma kuma.
To sai dai wani da ya buƙacin saka ya sunansa saboda tsaro, ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaro ya kamata su ɗauka don kamo waɗanda ke garkuwa da mutane.
Domin wannan abu ne wanda da yawanci waɗanda suka shiga wannan an mai da shi fa sana'a a ƙasar nan. Kuma wanda suka shiga wannan sana'ar ba da ka suke yi ba, ba daƙiƙai ba ne, ba jahilai ba ne. Mutane ne waɗanda sai sun je sun koyi dabarun yadda za su yi su fita ba tare da an kama su ba. Sai dai kuma wanda dubu ta cika ko kuma hukuncin Allah ya fada masu, su ne za a iya kamawa. To a kansu ne wannan doka za ta iya aiki. Don misali, wasu ƴan uwan mu nan da an dauki matar, an dau mai gidan, yadda na ga yanayin yadda ake a karbo su, da wuya jami'an tsaro su iya kama su. Sai dai idan akwai cikakkun kayan aiki da na'urori kuma amfani da su wannan dan jirgin nan mara matuki da ke dauka hotuna a ko ina da yake ce ma drone. To idan suna da ko drone, suna da abin da ke fadin inda ran na'u, daga inda na'ura take aikawa da sauti da yake ce ma tracker. Idan akwai wayannan irin wayannan killa za a iya samu a rutsa da su a kama su.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin karɓan bakuncin wasu sanatoci 10 'yan jam'iyyar Republican da tattaunawa yau Litinin game da wani sabon zagaye tallafin tattalin arzikin coronavirus. Taron na fadar ta White House ya zo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta Republican suka aika wa Biden wasiƙa suna buƙatarsa a ranar Lahadi da ya tattauna kan ƙudurin da ya gabatar na dala $1.9 trillion, maimakon ƙoƙarin ganin amince da shi kawai da ƙuri'un 'yan majalisar dokoki ta Democrats. 'Yan Republican sun nemi ƙaramin zagaye na tallafin game da tsauraran matakai kan waɗanda za su cancanci a basu kuɗin kai tsaye. A cikin yarjejeniyar da haɗin kai ba tare da bambancin siyasa ba, sanatocin na Republican sun rubuta cewa mun kirkiro wani tsari na tallafin COVID-19 wanda ke ginawa akan dokokin taimako na farko na COVID. Dukkan su sun samu amincewa da goyon bayan mangarorin biyu. Shawarwaranmu sun nuna yawancin abubuwan da kuka bayyana musu muhimmanci. Kuma tare da goyon bayan ku, mun yi imanin cewa majalisar za ta iya amincewa da wannan shiri da sauri tare da goyon bayan mangulorin biyu. A jiya Lahadi, wata mota dauke da bom ta tarwatse a kusa da wani otar a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Bayan tashin bom din, harbe-harbe sun biyo baya a tsakanin 'yan ta'adda da 'yan sanda. Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan harin. Wani da ya shaida lamarin ya ce bom din ya tashi a jiya Lahadi a kusa da otar Afrik, yanki mai cike da shingayen bincike na jami'an tsaro akan hanyar zuwa tashar jirgin sama da ke Mogadishu. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar Al-Shabab sun afka cikin otal din ne, amma sun samu damar kubutar da mutane da ke ciki, wanda suka hada da tsohon ministan tsaron na Somali Yusuf Sa'id Indar Ade. Wakilin murya Amurka Abdulkafi Yusuf Adan na ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su a cikin otal din, amma dai ya kubuta. Adan ya ce bayan tashin bom din, hayaki ya turnike, jama'a sun yi ta fadowa daga saman bene don tsira da rayuwarsu.
To a gaida Malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu liƙa ƙasar Ghana, inda annobar COVID-19 take ƙara ta'azzara cikin 'yan makonni, wanda tuni ta hallaka mutane da dama. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya tilasta riko da matakan kariya a jawabinsa da yawa al'ummar kasar a jiya Lahadi. Ga dai rahoton Ridwan Abbas daga birnin Accra.
As of Friday 29th January, 64 more people have sadly died over the last 2 weeks.
Yanzu a ranar Juma'a 29 ga watan Janairun shekarar nan, ƙarin mutum 64 sun mutu cikin makonni biyu da sun kawuce, abinda ya kai jimlar adadin waɗanda aka tabbatar sun kwanta dama zuwa 460. Adadin waɗanda ake kwantarwa asibiti na ƙaruwa, adadin waɗanda ke tsananin fama ko jin jiki ya kai 172. Wuraren jinyanmu sun zama hudu, kuma za mu inganta cibiyoyin keɓe masu fama da cutar. A cikin jawabinsa karo na 22 ya ce 13 a cikin jikoki 16 sun ka yi rikodin waɗanda sun ka kamu da cutar. Yau duk jihohin 16 na da waɗanda sun ka kamu ɗin. A cikin jawabinsa karo na 23 akan cutar COVID-19, shugaba Akufo-Addo ya ce haramcin bayan nan ya zama wajibi yadda za a samu kauda yaduwar cutar.
Until further notice, funerals, weddings, concerts, theatrical.
Har zuwa nan gaba an haramta makoki, bukukuwa, tarurruka da duk wasu shagulgula. Me so a keɓe ba zai fi mutum 25 ba tare da tabbatar da yin tazara da tsabta da sanya amawali. Bakin teku, sinima, ɗakunan raye-raye za su ci gaba da kasancewa a rufe. Iyakokin ƙasarmu na ƙasa da na ruwa za su ci gaba da kasancewa a rufe. Masu kallon wasa su biye wa ƙa'idodin yin tazara da sanya amawali. A nan nake kira ga ƙungiyoyin addinai, coci-coci da masallatai su tabbatar da ana biye wa ƙa'idodin kiyaye yaduwar cutar. Kasancewa Ghana za ta karɓi rabonta na maganin rigakafin COVID-19 ɗin kan watan Maris shekara ta 2021. A cikin jawabinsa akan manejin cutar COVID-19 cikin ƙasar, shugaba Akufo-Addo ya ce manufa dai ita ce a yi wa ƙasar baki ɗaya alluran, inda ake hangar aƙalla mutum miliyan 20. Ya ba da tabbaci cewar maganin na da kariya.
Our aim is to vaccinate the entire population with an initial target.
Niyyarmu mu yi wa duk al'umman Ghana allura, inda aka nufaci mutum miliyan 20. A ta hanyar kawarcinmu, muna sa ran kan ƙarshen watan Yuni an samar wa ɗiyan Ghana maganin miliyan 17,600. Ya ƙara da cewar hukumar kula da kyawun abinci da magunguna za ta yi amfani da tsarin ta wurin tabbatar da halaccin duk maganin da za yi amfani da su a nan Ghana. Ridwanullah Muktara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. A jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shirye zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu, kungiyoyin rajin kare demokradiyya sun kaddamar da ayyukan fadakar da jama'a tare da tunatar da masu hannu akan sha'anin gudanar da wannan zaben akan batun mutunta dokokin zabe don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da irin abubuwan da suka wakana a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne yasa kungiyar fafutuka ta MPCR da haɗin gwiwar wasu fitattun masanan doka irin su Professor Jibril Abarshi na Jami'ar Yamai kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a game da wasu muhimman dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka a gudanar da zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu cikin kyakkyawan yanayi. Haka kuma a ɗaya gefe masana na ganin buƙatar an karar da kotun tsarin mulkin ƙasa kanta game da wasu kurakuran da ke gurɓata zaɓe. Alhaji Nuhu Arzuka shine jagaban wannan tsari.
Mutanen mu ba su neman su san doka, ba su neman su san mi doka ta hodi, ba su neman su san ko mi ya kamata a yi. Duk abin da ake hodin ga tsarin zaɓe babu abin da ba a hodi, duk wanda ya kamata a yi an hode shi. To yanzu shi ya samu kai nazarin cewa tunda abin ya zan haka nan za mu tunatar da ita kanta kotun koli na cewa ai a doka ce an ce cikin aikinta tana da aikin lauwan tahiyar da zaɓe tahiyar tsarin zaɓe ta diba ta ga yadda ake na ana tsara shi yadda an ka tsara shi SK yana daidai yana bisa kan hanya kuma kamin ta ba da tsagatayyar da sakamakon da an ka kawo kuma yannan ta yanke shi in akwai yanda aka yi kurakurai to tana da hanyar ta ce ta soke wannan zaɓe na yanki kaza na wuri kaza na wuri kaza.
Taron muhawarar MPCR ya gano cewa wajibi ne a nan gaba kotun tsarin mulkin ƙasa ta aika wakilai a wuraren da ake korafin an aikata ba daidai ba a yayin gudanar da zaɓe domin tantancewa kanta gaskiyar lamari.
Ƙuduri na 200 ya ba da dama ta tashi da nan ta aika mutane ko'ina a cikin ƙasa ta yi larwai da kanta. A ranar zaɓe ta ga abin da an kai kuma tun ba ranar zaɓe ba kai hatta lokacin ana kampanya hakinta ne zaje ta gani SK ana yin kampanya wadda doka ta ce in ana yin kampanya wadda doka ta ce ba tana iya gano an yi kampanya ba wadda doka ta ce ba kenan sai ta ce na an yi ba daidai ba. To wannan yana cikin kundin tsarin zaɓe idan kotun koli bata gane ba ko bata yi ba bata aikata ba na cewa ta aika mutane da kanta don ta shaida to ya kamata a gaba ta yi hakan.
Yan siyasar da suka halarci wannan zama sun yaba da wannan yunkuri a cewar wani dan siyasa Adamu Ismail hanya ce ta wanzar da zaman lafiya a ƙasa.
Duk ƙasar da ba ta da doka da oda ba a biyar doka to gaskiya akwai matsala kuma demokaradiyya tana ɗorewa ne ta tabbata in ana biyar dokokin ƙasa kenan in ana san demokaradiyya ta ƙarfafa dole sai an bi dokokin ƙasa.
Haɗin gwiwar na MPCR da masanan doka ya jaddada aniyar ci gaba da shirya irin wannan muhawarar bainar jama'a a nan Yamai da sauran yankunan Nijar har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada Muhammad Usman na RDL canji ta kawancan hamayya wato Kafin-Ventae da a ɗaya gefe Bazum Muhammad na PNDS.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya saurare mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda kuke jin koken iyaye malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke ɗauka akan ilimi a jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci da annobar corona ta kawo koma baya a kowane bangare na rayuwar bil'adama.
Don shawarar da muke iya mu ba wannan gwamnati ita ce da duk abin da za a yi wanda ya danganci wato na shanin ilimi a ɗora shawara da wato kungiyoyi na farin hula masu kula da ilimin nan da wato yan sandika da uwayen yara da duka yan makaranta. Amma sai gwamnati ta dauki mataki ita daya kawai lokacin mulkin Daniya. Shi kawai yanzu lokacin demokradiya ne miki, ya kamata a gama kowa da kowa in ya so a dauki matakin da kowa ya amince da shi, kowa ya yarda da shi, ya tasiri.